This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka lalabo daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 29 ga watan Fabrairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shiya ta uku ta rundunar sojin Najeriya da ke Jos ta kafa wata kotun musamman ta soji domin gurfanar da jami'anta da suka aikata manyan laifuka. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomi wato hukumomin mulkin sojin kasar sun nemi goyon bayan hukumomin gundumomi domin yaki da matsalar tsaro da ake fuskanta a sassan kasar. Muna nan tafe da shirin yanayi da muhalli. To amma fa duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da wannan lokaci. Likitan shugaba Joe Biden ya ce shugaban na Amurka mai shekaru 81 yana cikin koshin lafiya kuma zai iya gudanar da ayyukansa na shugabanci kamar yadda doka ta tanada, a cewar wata sanarwa da fadar White House ta fitar. Sanarwar wacce fadar ta fitar a ranar Laraba na zuwa ne bayan da Biden ya je duba lafiyarsa kamar yadda ya saba a kowace shekara, a kuma daidai lokacin da wasu ke ikirarin yana da matsalar mantuwa.
He passes a cognitive test every day as he moves from one topic to another topic, understanding topics.
Likitan na Biden ya kara da cewa binciken da ya gudanar ya nuna shugaban na Amurka ba shi da wata sabuwar damuwa game da lafiyarsa. A ranar Laraba, Biden ya je asibitin soji na Walter Reed a nan birnin Washington DC don duba lafiyarsa. Wannan shine karo na uku da yake zuwa likita ya duba shi tun bayan da ya hau karagar mulki, yayin da wasu ke nuna damuwa kan yawan shekarunsa duba da cewa yana neman wa'adi na biyu. Ma'aikatan lafiya a Gaza ta ce hare-haren Isra'ila sun kashe akalla mutane 104 tare da raunata wasu ɗaruruwa a daidai lokacin da wani gungun Falastinawa ke jiran agajin jinƙai a birnin Gaza. Lamarin ya faru ne a unguwar Al-Nabusi da ke yammacin birnin. A wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar, ta ce mutane da dama ne suka jikkata sakamakon turmutsitsi, yayin da jama'a ke ƙoƙarin ɗaukar kayan agaji daga manyan motoci a lokacin da kayan suka isa arewacin Gaza. Rundunar ta ƙara da cewa tana bincike a kan lamarin. A gefe guda kuma, dakarun tsaron Isra'ila sun bar da rahoton cewa sun kai wani samami ta ƙasa a arewacin Gaza da kuma hare-hare ta sama a yankin Khan Yunis da ke kudancin yankin. A safiyar yau Alhamis, ma'aikatan lafiya a Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a hare-haren Isra'ila ya haura zuwa aƙalla 30,035, yayin da wasu 70,457 suka jikkata. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya gargaɗi ƙasashen yammaci kan abin da zai biyo baya idan har suka tura dakarunsu zuwa Ukraine. Yana mai cewa ƙasarsa tana da makaman da za su kai hare-hare a yankunan ƙasashe na yammaci. A farkon makon nan, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce duk da cewa babu wani shiri na tura sojojin ƙasashe zuwa Ukraine, amma akwai yiwuwar aukuwar hakan. Macron ya faɗa wa manema labarai cewa babu wata matsaya da aka cimma ta tura wani jami'i zuwa Ukraine, amma bisa yadda al'amura ka iya canzawa akwai duba yiwuwar hakan. Ƙasashen nahiyar Turai da dama sun soki wannan shawara ta Macron kamar yadda ita ma Amurka ta yi. A halin da ake ciki, shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Laraba cewa makomar nahiyar Turai na ƙoƙarin komawa hannun mamayar da Rasha ta yi wa ƙasarsa. Alkalai a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC sun yarda da hukuncin biyan diyar sama da euro miliyan 52 kwatankwacin dalar Amurka miliyan 56 ga dubban mutane da kungiyar ƴan tawayen Uganda ta Lord Resistance Army ta azabtar. Kusan mutane 50,000 wannan umarnin na kotun ta ICC ya shafa, kuma sun hada da tsofaffi, yaran da aka bautar da su ta hanyar tilasta musu shiga aikin soja, da yaran da aka haifa sakamakon fyaɗe, da kuma matan da aka tilasta musu suka samu juna biyu. An samu Dominic Ongwen da laifuka 61 shekaru uku da suka gabata, waɗanda suka hada da kisan kai, fyaɗe, auren dole da tilasta wa yara aikin soja a shekarar 2002 zuwa 2005. Wani kwamitin ɗaukaka ƙara na kotun ta ICC ya amince da hukuncin ɗaurin shekaru 25 a ƙarshen shekarar 2022, inda ya kafa matakin neman biyan diyya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci gwamnatin Taliban a Afghanistan da ta gaggauta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa da bulala da ake yi wa mutane da aka samu da laifin kisan kai da sauran laifuka. Wannan Allah wadai na majalisar na zuwa ne a daidai lokacin da mahukuntan Taliban suka kashe wasu mutane uku ta hanyar harbin bindiga a filayen wasanni na ƙasar ta Afghanistan a cikin garuruwa da dama a cikin makon da ya gabata a gaban ɗaruruwan 'yan kallo. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Laraba, ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Geneva ya ce ya yi matuƙar kaɗuwa da yadda ake aiwatar da hukuncin kisa a bainar jama'a, tare da bayyana su a matsayin wani nau'i na rashin tausayi da rashin mutunta ɗan adam da wulaƙanta hukunci. Kungiyar Taliban ta fito fili ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane 5 da aka same su da laifin kisa tun bayan da suka kwace iko a Afghanistan a watan Agustan shekarar 2021. Sannan kuma sun yi bulala ga ɗaruruwan mutane da suka hada da mata saboda aikata laifuffuka kamar sata, fashi da kuma lalata.
A gaida Zara Aminu Fage da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. A Najeriya, shiya ta uku ta rundunar sojin ƙasar da ke Jos ta kaddamar da wata kotun musamman ta soji domin hukunta jami'anta, wato jami'anta kusan 17 da suka aikata manyan laifuka iri daban-daban. Wakiliyarmu Zainab Babaji na dauke da ƙarin bayani.
Waɗanda aka gurfanar a gaban kotun sojin sun hada da wani jami'i mai babban mukami guda ɗaya da sauran sojoji 16 da ake zargin su da aikata kisa, safarar makamai da sauran manyan laifuka. Da yake kaddamar da kotun a shirkwatar runduna ta uku Maxwell Kobe da ke Jos, shugaban kotun sojin Brigadier General Leafis Bello ya jaddada muhimmancin yin da'a, yin biyayya ga tsarin mulki da kwarewar aiki a tsakanin sojin Najeriya.
All stakeholders must strive to maintain professionalism in order to achieve the common goal of unhindered justice and fairness to everybody.
Brigadier General Bello ya ce kotun za ta yi adalci wajen tabbatar da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki sun bi ƙa'ida wajen yin hukunci da adalci ga kowa. Al'ummar jihar Plateau sun yi na'am da matakin da rundunar sojin ta ɗauka. Shugaban kungiyar da ke samar wa 'yan adam 'yanci mai suna Yava, Comrade Pokim Jacob Choji, ya ce dama can jama'a a wasu lokacai na kokawa da wasu gurɓatattun jami'an tsaro.
Akwai lokacai da yawa da ana dinga cewa ai jama'an tsaro suna haɗa kai baki da masu miyagu da bakyau domin a gan cewa an ci amanan al'umma. Ba wai jama'an tsaro ne kawai na sojoji ba, har da na su police da saura da ana zage cewa suna yin wannan. So yau da aka gan cewa an fara ɗaukar mataki, in har kana da wani magana da akan cewa wai soja ko police ya yi kaza, za a iya a je a kai kara, don an sani cewa in an kai kara akwai mataki. A ɗayan bangaren kuma sun sojojin da suke wannan aiki sun sani cewa yanzu dai ba wai in kayi abu sai ka gudu da shi sai a tafi kawai kaman ba doka a kasa ba. Tunda an fara sa musu ido, su ma yanzu in sun je idar da aikinsu su idar da shi akan kaidodin aikin da ya kamata su yi.
Shi ma shugaban kungiyar Mieta Allah karamar hukumar Mango a jihar Plateau Yahaya Bello Shanono yace sun yaba da matakin gurfanar da sojojin a gaban kotu.
Wannan tsarin da aka dauka a gaskiya ne ina ga an dauki mataki wanda zai taimaka duka bangarerin biyu. Misali mu kaddara ko a bangaren Fulani in muna da korafi a kansu sai muka gani gwamnati ta dauki mataki a bangaren soja an sa doka wanda in soja ma ya dauki doka akwai kotu da aka sa musamman domin sojoji. Gaskiya dauka wannan matakin zai taimaka kware da gaskiya.
Tun farko alkalin kotun sojin Manjo Nasir Abdullahi yace gurfanar da waɗanda ake zargin na nuni da cewa runduna ta uku ba da wasa take ba wajen yin adalci ba tare da la'akari da matsayin jami'i ba.
One of the aims of court martial is to achieve timely and quick dispensation of justice.
Kotun ta dage sauraron kararrakin ne zuwa ranar 6 ga watan Maris. A halin da ake ciki kuma wasu jami'an sojin na runduna ta uku da ke Jos sun samu karramawa daga rundunar bayan sun ki amincewa da karbar kuɗi na rashawa har naira miliyan 1,500 daga hannun wasu da suka kama da satar shanu guda 30 na wani mai suna Shehu Umar daga Mangu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Kawai gaida Zainab Babaji. Idan muka koma kasar Jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin mulkin sojin kasar ta nemi haɗin kai da goyon bayan ƙananan hukumomi na gundumomin kasar su 265 domin tunkarar kalubalen tsaro da ke ci gaba da addabar wasu yankunan kasar. Daga Difa ga rahoton wakilinmu Haru Sule Rashidu.
A Jamhuriyar Nijar magadan garuruwa 265 ne suka kawo ƙarshen babban zaman taron su na ƙasa da ya kwashi tsawon kwanaki uku ana yin shi. Da kuma shine karo na 10 da kasar ta Nijar ta saba yi a duk shekara a wani mataki na shimfiɗa ire-iren ayyukan da ƙasa ke bukata. To sai taron na magada garuruwan na wannan shekara ya zo daidai lokacin da kasar ta Nijar ta fuskanci yanayi na juyin mulki daga sojojin kasar, inda daga bisani gwamnatin kasar ta Nijar ta umarci da dukkanin magadan garuruwan kasar ta Nijar da su bar tasu gudunmuwa don tabbatar da tsaro mai inganci ga al'ummar kasar ta Nijar. Ministan harkokin cikin gida na Jamhuriyar ta Nijar Brigadier General Muhammad Tumba a ƙarshen zaman taron ya halarci jihar Difa da ke zama ɗaya daga cikin jihohin kasar ta Nijar da ke fama da matsalar tsaro. Ya yi ƙarin bayani a gaban manema labarai.
Kawo ma jami'an tsaro koyon bayan da ya kamata don haraka ta tsaro wannan a kiwukan shi. Difa da na santa kullum wajen almuru ne sai ka gani a ce ga Boko Haram an gane su ga shiga, ga Boko Haram an gane su kareto ga sunan zuke. To shi ne President Abdulrahman Tani yake shi ya doki niyya da sake wanka haji. Waɗanga Turawa ba su dai ko ina ba duka yawancin su suna nan kusa. Maza a doki matakai ka a ba su dama su zo su zamna.
To sai daga bisani a ƙarshen zaman taron sashen Hausa na muryar Amurka ya zanta da waɗansu magadan garuruwan da suka halarci babban zaman taron na ƙasa wanda ya gudana a jihar Difa. Sun bayyana ire-iren gudumar da suke ganin za su iya baiwa gwamnatin ƙasar musamman ma ta fannin tsaro da ma neman incin kan ƙasar don ciyar da ƙasar zuwa mataki na gaba.
Abbas Yakuba ni ne mayor na commune na Karma Region Tilabeni. To shi ne harkar tsaro lalle mun yi magana bisan shi. Kun san problem tsaro cikin commune ne yake yi cikin ƙauye don kuwa. Wannan kuma akwai komite da mun kasa muna duba wannan magana. Insha Allah za mu kawo gudunmu saboda ka iso a kai hari. Insha Allah muna tamani rashin tsaro wannan zai zo maso hon labari.
Madam Salai Lantana Muhammadu, Merkin Communicin Bengu can jaha Doso. Insha Allah gudunmu da muke kwata da mu da al'umma muna fata ne da mu kama bisa kan tsaron ƙasa wanda ana nan ga ciyo kanshi amma har yanzu da saura.
Ni ne Alhaji Abdulrahim Balarabe magajin garin Damagara. Karin da muke ciki mun huta daga kungiya ta Sediyawo. Kuma menene wato tahiyyar mu ta gaba a shi shugaban ƙasa abin da yasa a cikin kanshi wato shine wato ƴancin ƙasar nan gaba ɗaya ta kona fanni a dinga ganin Nijar yau ita ce ƙasa wadda take haskawa a cikin nahiyar mu ta Afirka.
Abdulrahman Mauli magajin gari ne na Arlita cikin jiha ta Agadez. Mun yi lissahi bisa gwalgwadon abin da ke gare mu a cikin ƙasar tamu wacce hanya za mu bi al'umman nan ta kwal lahiya ta tashi lahiya shine na farko, na biyu a tahila kwal yadda ya kamata, na uku a samu isasshen magani.
Wannan zaman taron dai na magadan garuruwan kasar ta Nijar ya samu wakilcin kasashen Burkina Faso, Mali da kasar Chadi. A ƙarshen muhimman batutuwan da zaman tarin ya nazari a kansa, an cimma matsayar ƙara amfani da sabbin dabarun tsaro matakan tsaro don tabbatar da tsaro mai inganci a kasar ta Nijar da ma sauran waɗannan ƙasashe da ke mulkin soja a yanzu haka. Harusule Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
To gaida Harusule Rashidu. To masu saurare, kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar. Madalla, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba, wato yanayi da muhalli.
Sauraro, assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan makon shirin yanayi zai tabo batun kalubalolin sauyin yanayi da mata suke fuskanta.
Ko yaushe zaki iska kashi da yawa na mata sun fita daji suna yawa itace saboda kuna.
Yunkurin gwamnatin Najeriya na dakile matsalolin sauyin yanayi,
dabarun da ainihin majalisar mu ta dauka shine irjawo waɗanda suke da cikakken sani akan wannan fanni da yin haɗin gwiwa da kungiyoyi
da kuma matakan samar da makamashi mai tsafta ga al'ummar Najeriya.
An fara udurin na samarwa unguwanni ko wasu ma'aikatan ne, musamman sun fara da asibitoci da wasu makarantu. An gabatar da irin wannan a jami'ar Kano, an yi a asibitin Abuja.
Sunana Aisha Mu'azzu. Madalla. Tabbatar da cewa mata sun kasance cikin koshin lafiya baya ga fahimtar al'amuran da suke janyo sauyin yanayi ya kasance cikin manufofin da yasa aka kafa cibiyar jinsi da al'amuran sauyin yanayi na Jami'ar Usmanu Danfodio dake Sokoto. A cewar Dr. Murtala Abubakar Gada, shugaban cibiyar na farko, a ci gaba da tattaunawar da nayi da shi akan cibiyar da ke bibiyar lamuran sauyin yanayi da suka shafi mata da kuma hanyoyin samo masalaha ga waɗannan matsaloli.
Akwai matsaloli da ire-iren wasu santoci masu kama da ita a wasu jami'o'i da kuma wasu wurare suke fuskanta. Dole sai mun gano su wane ne abokanin tafiya waɗanda za mu iya haɗa gwiwa da su domin cimma nasara abubuwan da take ƙoƙarin ta yi. Gaskiya ga yanzu kusan sanin kowa ne cewa mata a arewacin Najeriya an bar mu a baya ta fannoni da dama, sana'o'i, harka, ayyuka, aidha na gwamnati da kasuwanci, kusan an bar mu a baya sosai. To gaskiya wannan senta tana da kudurin ta yi bincike ta ga wani irin gibi ne tsakanin jinsuna maza mata sannan menene ya kamata a ce an yi domin magance irin waɗannan matsaloli. Na biyu, kusan mata sun kunshi kashi mafi yawa waɗanda suke amfani da albarkatun ƙasa. So da yawa zaki iske matsalolin da ake fuskanta na canjin yanayi ya samo asali ne na yadda muke amfani da su waɗannan albarkatun ƙasa ba tare da la'akari da illar da aiban yake haifarwa ga muhalli ba. Koyaushe zaki iska kashi da yawa na mata sun fita daji suna yawa itace saboda kuna. Idan suka je ba su bambanta wani icce ya kamata a kace wani ne bai kamata a yanke ba. Lada da sun samu abin da za su zo su kuna ba ruwansu haka za su kwaso su zo da shi. So a gaskiya duk irin waɗannan issue na faɗakarwa da kuma sanar da su illa na irin waɗannan abubuwan da suke yi ga shi muhallin yana cikin abin da ita wannan santa ɗin ta samu gaba. To kusan ayyukan ita wannan center din za su ta alaka ne ga yanzu ya harka wayar da kai na al'umma, jinsuna, yara da dai sauran al'umma waɗanda suke especially nan bangaren namu waɗanda ba su da wannan wayewar, ba su da wannan ilimin mafi yawa ko kuma ko sun san shi kila ba su da hanyar da za su bi su magance wannan matsalolin.
To wannan kenan. Shi kuma shugaban majalisar sauyin yanayi ta Najeriya Dr. Muhammad Salisu Dahiru a wani gutsire na hirar da shirin sauyin yanayi a makon da ya gabata ya ce cimma nasara akan sabbin matakai da gwamnati ke dauka na bukatar dabaru da za su taimaka ga fahimtar ayyukan da gwamnati ta sa a gaba.
Alal hakika duk wani abu da za a yi shi idan sabo ne zai bukaci wayarwa jama'a kai sa'annan kuma zai bukaci tallafawa ta hanyoyi da yawa domin wasu ma sai an koraya musu wasu darussa domin su zama ƙwararru a wannan hanya. Dabarun da ainihin majalisar mu ta dauka shine irin wannan mataki da muka dauka na jawo waɗanda suke da cikakken sani akan wannan fanni da yin haɗin gwiwa da ƙungiyoyi waɗanda sun riga sun jajirce domin su bada tallafi su bada goyon baya a yada wannan sabuwar fasaha. Kuma cikin yadda Ubangiji na ganin alamun nasara domin wannan taro da muka yi mun shirya shi ne don baiwa mutane kaman guda 50 ko tsanani 60 damar shiga wannan taro amma a ƙarshe mun samu mutane kusan 200 da sama. Alama ce cewa mutane suna da niyya su ga cewa an kammala wannan abu da wuri domin kowa ya shiga kuma shiga cin gajiyar manufofin da suke tattare da shi wannan aiki.
Anasa ɓangaren kuma babban sakataren cibiyar kare muhalli ta Africa Foundation for Environmental and Climate Change Alhaji Lawal Yakubu Gada ya ce sai gwamnati ta kudiri niyyar ɗaukan matakai kafin a kai ga wadatar da al'umma da makamashi mai tsafta. Yana iya yiwuwa shi ma makamashi na sola din shi ma a mishi wani abu kaman transformer na inda ƴan unguwa guda za su amfana daga wannan tushe na samar da wuta.
To sai shi ne yanzu aka ce ma mini grid. Yanzu akwai shiri da ake yi wanda African Development Bank sun kaba da tallafi wa Nigeria ta hanyar wata hukuma da ake kira Rural Electrification Agency. An fara wannan kudurin na samarwa unguwanni ko su ma'aikatan ne musamman sun fara da asibitoci da wasu makarantu. Idan kina saurare bara an gabatar da irin wannan a jami'ar Kano. An yi a asibitin Abuja, an yi a wurare daban-daban a cikin Najeriya. To ana iya yin wannan in an yi niyya domin sai mutum ya kudurta cewa ina so in yi kaza, ina so in samar da kaza. Kamar yadda Germany suka fara sun kudura cewa okay daga yau zuwa shekara biyu masu zuwa muna son ofisoshin mu kashi 10 cikin 100 su zama sola ke ba su wuta. Kiga ta nan ne za a fitar da kudin yin wannan. To in ba a yi niyyar ba ba za a taɓa yi ba. Dole sai an yi kuduri na cewa an yi ana son a cimma kaza. To in ba a fitar da wannan plan din ba ko strategy din ba to ba za a iya samarwa ba. Abin da yake faruwa yanzu Najeriya musamman gwamnati mai ci yanzu kamar ba ta ɗauki wannan makamashi mai tsafta ba da muhimmanci domin ne sai an samu niyya domin gwamnati ita ce za ta ba da alƙibla sannan kuma ta ba ɗan kasuwa dama su ma su shiga a dama da su.
To a duk lokacin da aka ce abu yana da alfanu, idan ka duba zaka gani kusan yana da akasin haka. Batun batiran sola da kuma shi panel inda ake sanyawa domin ya bada wutar. Waɗansu suna da ra'ayi cewa shi ma nan gaba zai zo ya zama shirgin kaya.
Wannan end of life ake ce ma wannan. Waton ƙarshen rayuwar waɗannan sassa na samar da makamashi ko component din.
Haka.
To ai yanzu already an samu yadda ake sarrafa su bayan sun kare amfani. Ana sake mai da su a sake sabunta su. Na farko kenan. Na biyu ana kasassara su a fitar da sanadaran daban-daban. To yanzu duk an samu hanyoyi masu inganci na maganin matsalar su. Illa kawai a daina jefar da su kawai a shara. Yanzu a Najeriya din nan idan batirinki na sola ya mutu, yanzu akwai kamfanoni a waɗanda ke sayan tsohon batiri daga 30,000 zuwa 50,000 na naira. Kuma akwai ma'aikatu ne guda biyu yanzu da suke kula da wannan waton na sariya. Nigeria Environmental Regulatory Agency suna kula da wannan issue na
tattara
jefar da kayan yawa na tattara waɗannan sanadarai.
Da sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Ta zuwa makon gobe idan an tara da mu za a ji irin fafutukar da mata suke yi wajen samar da makamashin girki mai tsafta wanda ake daga cikin abubuwan da ke haifar da cututtuka ga mata baya ga gurɓata muhalli da yake yi. Yanzu a madadin dokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma duk waɗanda aka ji muryoyinsu, Dr. Murtala Abubakar Gada, Dr. Salisu Dahiru da kuma Alhaji Yakubu Lawal Gada. Sai kuma Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu haɗu a shiri na gaba.
Tuma adalla a gaida Aisha Mu'azu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Likitan shugaba Joe Biden ya ce shugaban na Amurka mai shekaru 81 yana cikin koshin lafiya kuma zai iya gudanar da ayyukansa na shugabanci kamar yadda doka ta tanada, a cewar wata sanarwa da fadar White House ta fitar. Sanarwar wacce fadar ta fitar a ranar Laraba na zuwa ne bayan da Biden ya je duba lafiyarsa kamar yadda ya saba a kowace shekara, a kuma daidai lokacin da wasu ke ikirarin yana da matsalar mantuwa. Ma'aikatan lafiya a Gaza ta ce hare-haren Isra'ila sun kashe akalla mutane 104 tare da raunata wasu ɗaruruwa a daidai lokacin da wani gungun Falastinawa ke jiran agajin jin kai a birnin Gaza. Lamarin ya faru ne a unguwar Al-Nabusi da ke yammacin birnin. A wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar, ta ce mutane da dama ne suka jikkata sakamakon turmutsitsi yayin da jama'a ke kokarin daukar kayan agaji daga manyan motoci a lokacin da kayan suka isa arewacin Gaza. Rundunar ta kara da cewa tana bincike akan lamarin. Shugaban Russia Vladimir Putin ya gargadi kasashen yammaci kan abin da zai biyo baya idan har suka tura dakarunsu zuwa Ukraine. Yana mai cewa kasarsa tana da makaman da za su kai hare-hare a yankunan kasashe na yammaci. A farkon makon nan shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce duk da cewa babu wani shiri na tura sojojin kasashe zuwa Ukraine, amma akwai yiwuwar aukuwar hakan.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama, muna son isar da sakon taya murna ga iyalan Alhaji Muhammad Sani Kanya da na Alhaji Usman Shehu Abba bisa auren ƴaƴansu Abdulrazzaq Usman da Zainab Muhammad Kanya, wanda za a daura a gobe Juma'a 1 ga watan Maris na shekara ta 2024 a masallacin Juma'a na tunawa da Sardauna da ke unguwar Dosa a Kaduna. Da fatan Allah ya ba su hakurin zama tare mai sanya albarka da alkhairi a wannan auren. Haka kuma muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga iyalai da ƴan uwa na abokin aikin mu Aliyu Balarabe Dinawa na gidan rediyon Rima na jihar Sokoto, wanda Allah ya yi warzuwa yau din nan. Muna mika ta'aziyya ga shugabanni da dukkan ma'aikatan hukumar kafafen yaɗa labarai ta jihar Sokoto da ma dukkan kafafen yaɗa labarai da ke jihar ta Sokoto akan wannan babban rashi da aka yi, da fatar Allah ya ji kansa da gafara ya kuma bada hakurin jure wannan rashin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta shirya ta kuma bada umarni, har ma da injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.